This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Download da kuma Niya FM. Kuna kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar da shirin na yau, Litinin 21 ga watan Disamba shekara ta 2015. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Fiye da ma'aikatan agajin gaggawa 1,500 ne suke taimakawa wajen aikin ceto da nema a sakamakon kwararowar laka a ƙasar China. Hukumomin kasar Indonesia sun ceci mutane 39 bayan da wani jirgin ruwan su ya kife a ranar Asabar. Shugaba Barack Obama na Amurka kuma ya yi imanin cewa za a samu ci gaba sosai a yaƙi da ƙungiyar ISIS kafin ya sauka daga kan ragamar mulki.
Kanin labaran kenan. Masu kula da lamura a Najeriya na ci gaba da tsokaci kan matakan yaƙi da cin hanci da rashawa, inda ra'ayoyi suka bambanta dangane da batun ƙulle yarjejeniya da waɗanda aka yi wa suka yi rubda ciki da dukiyar talakawa.
Duk wani mai mulkin da zai ce zai sasanta tsakaninsu da kowane irin ɓarawo a ƙasar nan, wai kawo wani abu an rage masa wani abu, to shi ma ɓarawo ne kowaye.
A jamhuriyar Nijar kuma batun ɗaukar matakin hana amfani da niƙabi yake ɗaukar hankalin mata.
In har an gani katuwa za ta kawo ma mutane wani tashin hankali, wata fitina, dan an ce kawai a tsira ta ba laifi bane ba. Ni a matsayina na musulmi kuma a tunanina kamar bai san wani tashin hankali ba.
Muna kuma da rahoto kan matsaloli da ɗaliban jihar Sokoto take fuskanta. Yusuf Ali Warande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Hukumomin ƙasar China sun ce yanzu haka mutane 91 sun ɓace bayan da kwararowar laka ya rufe wani gandu a birnin Shenzhen da ke kudancin ƙasar a jiya Lahadi. Shaidun gani da ido sun ce laka mai yawan gaske ya kwararo a gandun dajin, ya lalata gidaje 33 ciki har da masana'antu guda 14 da ofisoshi guda 2 da kuma gidajen kwanan ɗalibai guda 3. Tare da ma'aikatan agajin gaggawa 1,500 suke taimakawa wajen yunkurin ceto da neman mutane. Kwararowar lakan ya faru ne a saboda wani fashewa a wani bututun gas da ke kusa mallakin kamfanin PetroChina. Kamfanin dillancin labaran China da ake cewa Xinhua a takaice ya ba da labarin cewa cikin waɗanda suka ɓace har da maza 59 da kuma mata 32. Kimanin mutane 900 ne aka kwashe daga yankin kafin laka ya kwararo.
A can ƙasar Indonesia kuma yau Litinin aka koma ga yunkurin ceto waɗanda kila suna da rai a sakamakon ɓacewar wani jirgin ruwan su a tsakiyar ƙasar. Hukumomi sun ce an ceto mutane 39 da ransu tun lokacin da jirgin ruwan ya kife a ranar Asabar a sakamakon rashin kyawun yanayi lokacin da yake kan hanyar sa ta zuwa Siwa daga Kulaka. Igiyar ruwa ce tafi ƙarfin jirgin har ya kife. Jirgin ruwan yana ɗauke da fiye da mutane 100 ciki har da ma'aikatan jirgin da yara da dama. Kimanin mutane 80 sun ɓace. Haka kuma an gano gawarwakin mutane 3. Wani jami'in hukumar da ke lura da bala'in ta ƙasar ya faɗa wa muryar Amurka cewa dukan gawarwakin da aka gano na yara ne. An tura wani jirgin sama mai saukar angulu na soja da kwale-kwale da dama domin gudanar da aikin nema da ceto. Ƙasar Indonesia, wadda take da fiye da tsibirai 17,000, ta dogara ne sosai akan jiragen ruwa na fito domin jigilar mutane.
Kotun ƙolin ƙasar Indiya ta yi watsi da ɗaukaka ƙarar da aka yi na barin wani saurayi ya ci gaba da kasancewa a garkama a gidan yari. Shi wannan saurayin yana ɗaya daga cikin maza 6 da suka yi wa wata budurwa mugun faɗe a shekara ta 2012. Yau Litinin kotun ta ce bisa la'akari da dokar da ake amfani da ita a yanzu, ba za a iya tsare saurayin fiye da shekaru 3 ba. An tura 5 daga cikin mazan gidan fursuna, to amma mafi ƙuriciya a cikinsu, wanda a lokacin da al'amarin ya faru shekarunsa na haihuwa 17 ne, an yanke masa hukunci a wani wurin gyara halinka na tsawon shekaru 3. Kwamitin da ke lura da haƙƙin mata na ƙasar ya buƙaci a ci gaba da tsara saurayin wanda yanzu shekarunsa 20 da haihuwa. Kwamitin ya rubuta cikin wannan buƙata cewa gwamnatin ƙasar Indiya bata gabatar da wani bayanin cewa saurayin ya gyara ba. Mahaifin yarinya da aka yi wa fyaɗe mai suna Banida Singh ya ce ba za su iya bayyana takaicinsu dangane da wannan hukunci ba. Ya ce su kan ba su fahimci yadda waɗannan dokoki suke aiki ba. Abinda kawai suka sani shi ne tsarin bai biya musu buƙata ba. Kare doka ce a amfani da sunan wadda aka yi wa fyaɗe. To amma a makon jiya iyayen Joyce yarinyar da aka yi wa fyaɗe suka buƙaci mutane su riƙa amfani da sunanta a zaman wani ɓangare na yekuwar kawo ƙarshen ƙyamar waɗanda aka yi wa fyaɗe da ake yi a ƙasar.
Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana amana cewa waɗanda suke hamayya da ƙungiyar ISIS su ne za su samu nasara. Ya ce yana ganin za a samu ci gaba sosai a wannan yaƙi da ake yi kafin ya sauka daga kan karagar mulki. Shugaba Obama ya yi wannan furucin ne a yau Litinin a wata hira da gidan rediyo na NPR ya yi da shi. Shugaba Obama ya bayyana ƙungiyar ISIL a zaman mummunan ƙungiya fiye da shekara guda kenan da shugaba Obama ya ba da umarnin Amurka ta jagoranci yaƙi da ISIL a Iraq da Syria. Tun wancan lokacin jiragen saman yakin sojojin ƙawance suka kai kimanin hare-hare 9,000 kuma shugaba Obama ya ce ƙungiyar ISIL ta yi hasarar kimanin kashi 40 daga cikin 100 na yankunan da ta mamaye. To amma duk da haka yanzu 'yan yakin sa kan ƙungiyar suna mamaye da yankuna da dama ciki har da manyan birane a ƙasashen Syria da kuma Iraki.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin mu da batun yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, inda gwamnatin tarayya ta ce kulle yarjejeniya da waɗanda ake tuhuma tamkar ba da lasisin na ƙasa-ƙasa ne. A cikin hiranmu da Abdulkarim Dalebu ya bayyana cewa talakawa su ma suna da haƙƙin sa ido kan wannan batu.
Ya kamata a tunatar da al'ummar ƙasar nan su irin bala'in da muka shiga sakamakon irin wannan sata da shugabannin ƙasar nan suka yi. Kowanne ba su da addini ba haka suke ba. Yanzu China za a je a ce wani shugaba ya saci miliyan 100 a ce ya kawo miliyan 90 ya rike 10 a gyara shi. Ai ba cin an kare ba sai an harbe shi. Saboda haka magana ce na cewa duk wani mai mulkin da zai ce zai sasanta tsakaninsu da kowane irin ɓarawo a ƙasar nan, wai kawo wani abu an rage masa wani abu, to shi ma ɓarawo ne kowaye shi. Saboda haka ya kamata mutane su gane dukiyar na faɗa aka sata ba ta mai mulki ba ce ko ta wasu 'yan siyasa ko ta wasu ma'aikatan gwamnati, a'a ta dukkan 'yan ƙasar nan ne baki ɗaya. Duk halin suke da ke ƙasar nan mallakar 'yan ƙasar nan ne baki ɗaya, kuma muna da buƙata matuƙar buƙata akan arziki ƙasar nan da yake mallakar mu. Ba roƙon wani muka yi muka ce mana alfarma don mahaifinsu ya fi namu arziki isan mana wani abu ba, a arzikin ƙasarmu da Allah ya kaddara mana cewa ya mallaka mana shi muke so wani su riƙe da amana su rinka ba mu kayan mu a hannu. To wannan kan magana ce na cewa duk wani sace daga naira ɗaya zuwa miliyan zuwa biliyan zuwa tiriliyan tilas sai an matsa shi ya dai ta gaba ɗaya, kuma sannan a yi masa hukunci in ya kama a harbe shi, in ya kama a rataye shi, in ya kama a yi masa ɗaure da rai, in ya kama a wanke masa hannu.
To duk da yake galibi idan ma ba za a ce dukkan 'yan Najeriya suna goyon bayan gwamnatin tarayya a yunkurinta na kwatowa da kuma ladabtar da waɗanda suka yi wawuri dukiyar talakawa ba, waɗansu suna ƙorafin cewa kawo yanzu gwamnati na mai da hankali ne kan 'yan adawa.
Ai abu ne mai sauki a gane cewa Allah da ikonsa tun daga farkon wannan regime da aka fara 1999 aka kafa hukuma da ake kira EFCC, wacce ita da kanta ta ce ta yi bincike ta zo ta tabbata cewa duk ƙananan hukumomin nan wanda suke shugabanta 774 barayi ne, suka ce suna da hujja. Suka zo suka ce gwamnoni 36 na ƙasar nan tun a wancan lokaci barayi ne, suka ce suna da shaida. Suka faɗi shugabanni tun daga 1985 zuwa har lokacin da ake mulkin suka tabbatar da sakarsu. Aka zo ana kokarin kai abu amma duk da irin wannan yunkurin da ake a kai su kotun ta tabbata cewa har rahoton da aka zo daga baya Farida Waziri tace ya kamata duk wanda za a ba mulki ko amanar dukiyar jama'a kasan nan a je a duba kwakwalwarsa a tabbatar ko yana da hankali ko ba shi da hankali. Ita ta tabbata cewa duk shekara sai an saci biliyan goma na dala a kasan nan. Tace a cikin shekara goma an saci dala biliyan 100 aka fitar da su daga kasan nan.
To kana gani daidai ne gwamnati ta yi wa kanta iyaka ko kuma ina iyaka binciken da gwamnati ya kamata ta yi har zuwa wace gwamnati kake gani ya kamata a bincika domin ganin cewa an kwato dukiyar talakawa da jami'an gwamnati?
Takaitacciyar wato iyaka da shi ne a fara daga 1985 daga lokacin aka fara renon duk irin waɗannan mutanen da suka zama duk abin da suka zama kuma suke abin da suke yi kuma da hanyar su ne suke ta zagayawa. Saboda in baki manta ba yanzu magana da ake yi ta samba da suki ai magana ce ta dala miliyan 2,200 sai biliyan 640 da wani abu na naira, amma akwai magana biliyan 16 na wutar lantarki, akwai magana foreign reserve, akwai magana absolute, akwai magana dala biliyan 12.2 na yakin tekun fasha. Sannan akwai abubuwa burjiko ne ke na gaya miki sai an koma kan rahotannin can na EFCC tun daga farkon kafa ta zuwa yanzu a ga duk irin mutanen da aka tabbatar sun yi wani laifi ga kuma irin laifin da suka yi a zo a hukunta su a yanzu ko da zai kai sai an canja kundin tsarin mulkin ƙasar nan ne wanda zai ba da dama a yi duk abin da ya kamata a yi.
Yawa to kana batun wannan hukuma ta yaƙi da cin hanci da rashawa, to ana ƙorafin cewa ita wannan hukuma tana amfani da cin hanci da rashawa ne ta yaƙi cin hanci da rashawa, me zaka ce game da wannan?
Ai duk tunda abin ya riga ya fito fili kuma kowa ya zo iya wuya duk wani talakin ke ƙasar nan ya kosa ya gaji ya ɗauka ma shi ba har zai zo ya zama wani ya yi wani sadabara ne ko mai ya gyara a cikin minti ɗaya. Kamata i kowa san ina da gudunmuwar da zai bayar kuma su masu mulkin su san su kaɗai ba su iya yin wannan abu ba. Idan barayin sun fi shugaban ƙasa yawa to kuma masu kayan sun fi barayin yawa.
A yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya.
Alhaji Abdulkarim Dayabu, a jamhuriyar Nijar kuma batun haramta amfani da niqabi yake ɗaukar hankalin mata. Wakilin Musulmi Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Alƙaluma sun yi nuni da cewa kashi 99 daga cikin 100 na al'ummar jamhuriyar Nijar musulmi ne, saboda haka shawarar duba yiwuwar hana amfani da niqab bisa dalilan tsaro wadda shugabannin ƙasashe da na gwamnatocin Afirka ta yamma mambobin ƙungiyar Sedeawa ko ECOWAS suka zo da ita a ƙarshen taron su na Abuja Najeriya, wani abu ne da tuni ya fara ɗaukar hankulan mata a nan jamhuriyar Nijar. Hajiya Fatika Diri wata mai amfani da niqab cewa ta yi:
a cikin addinin musulunci babu zancen magana dole mace ta sa katuwa illa iyaka aka ce mace ana so a ga tayin hannuwanta kahunta kade da huskarta amma soran jiki duka ta lullube kenan katuwa ba dole bace in har an gani katuwa za ta kawo ma mutane wani tashin hankali wata fitina dan an ce kawai a tsaida ta ba laifi bane ba ni a matsayina na musulmi kuma a tunani na kamar bai zan wani tashin hankali ba tunda dai inda kamar addinin musulunci ya wajabta ya tilasta da mace ta sa katuwa wannan in aka ce a hana sakatuwa gaskiya ba za mu yadda mu gyara ma mutun rai ba mutane rai ba a bata ma a saba ma dokar Allah.
Sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a dangane da wannan batu, domin malama Sakina Mamman shugabar makarantar Islamiya a Sakina bugo da ƙari kusa a ƙungiyoyin mata musulmi ba ta yarda da wannan shawara ba, tana mai ganin an yi shishigi.
Wannan ƴan sai dai yawo da suka haɗu akwai wasu kasashen su bisa kai mu na Niger musulunci ba, kenan ba za mu ce mu yi iri ɗaya da yanda suka yi ba. Mu musulunci mu ya kai inda yanzu sai mu ce za mu sa niqabi. Ni da hare da naji maganar ma da aka zo aka ce mun kin ji an ce za a yi boten luwakin da za ta hana sa hijabi, abinda na hare ta nace yo mu sami dan nayi tsammanin hijabin ne za a hudda, sai daga baya ne aka ce a niqabi ne za a hudda. To wallahi bu mu hana su hudda su yi interdit kin hana sa niqabi ba.
Bincike a game da matsayin kasar Niger a hukunce ya gwada cewa gwamnatin kasar bata amince wannan yunkuri na kungiyar ECOWAS ba, saboda haka ne ma take yanke tawagar da ta wakilci Niger a wannan taro na Abuja. Ta yi watsi da wannan shiri in ji wata majiyar gwamnati da bata so in naɗi murya ba, domin hukumomin kasar na ganin kowace ƙasa ita ce ke da hurumin ɓullo da dokar da ta dace da tsarin al'ummarta. Kamar yadda a watannin da suka shige gwamnatin ta Nijar ta kafa dokar hana saka niqab a yankin Difa, a sakamakon matsalar Boko Haram. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To bari mu karkare a jihar Sokoto inda dalibai ke kokawa kan halin koyin kula da suka ce gwamnatin na nuna musu. Wakilinmu Mustafa wato Murtala Faruk Sanyina na dauke da karin bayani.
Wasu sun riga sun yi exam amma suna maganar ta yahutu, wanda yake mu kuma a kwanci kawai muke. Ta bangaren rayuwa kuma ba mu da abinci, yanzu haka abincin da agare mu yau da an dawa wallahi ya kare.
Gwamnati ta sani muna cikin wani hali, muna neman taimako saboda gaskiya muna cikin wani hali na ha'ulaki.
Wasu 'yan asalin jihar Sokoto kenan da gwamnatin jihar ta tura su karatu a jami'ar Yamai ta kasar jamhuriyar Niger a zantawarsu da sashen Hausa na muryar Amurka. A cewar wasu majiyoyi da dalibai da dama ne da gwamnatin jihar ta tura su karatu a kasashen waje kamar Sudan, Bangladesh da jamhuriyar Niger da dai sauransu, suke cikin mawuyacin hali sakamakon kasawar gwamnati na biyan kuɗin karatunsu. To sai dai gwamnatin jihar ta musanta zarge-zargen, duk da yake ta yarda da akwai matsaloli da suka shafi tsare-tsarenta sanadiyar yanayin da tattalin arzikin ƙasa baki ɗaya yake a ciki. Alhaji Sahabi Isa Gada shine kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar Sokoto.
To ina cewa Murtala, ya kamata yaranmu yanzu su falka daga bacci. Akwai wasu ma'aikata ne suna aiki, wasu kuma iyayen suna aiki ko suna da hali. Kowa wanda yake cikin ƙasar nan ya san irin yanayin da ƙasar take ciki. Akwai jihohi ma da ko albashi ma ba su yi. Allah ya sa muna shugabanni masu hangen nesa kuma masu ƙoƙarin tanadi, ana biyan albashi kuma ana biyan makaranta. Shekaran jami'a daga Uganda mun samu yara 230 wanda suka samu babbar digiri da kuma babbar ta gaba kamar PhD kenan. Akwai wanda za mu je ganin su a Bangladesh, su shekara huɗu za su yi, kuma shekara uku duk an biya tun wannan, kuma ya kasu shekara guda yanzu an biya kuɗin shekara biyu nan gaba, sannan abin da suka biyo ina jina semester ko guda biyu ne wanda sai can zuwa ƙarshe. To don haka ga akwai wannan niyya tun da gwamnati ɗauki mutane ta kai cewa za ta yi musu tanadi cikakke, amma ya kazo aka samu matsala ƙasa wanda yake sun sani mun sani cewa ya kamata a dubi wannan. In kana da hali don an ce abin da za ka cika cikinka, ka yi ta ƙoƙari ko ka nemi iyayenka sun taimaka maka, ci tun daga ƙarshe dai biyanka za a yi.
Dangane da ɗaliban da ke ƙasar jamhuriyar Nijar kuwa, kwamishinan ya ce su ne da kansu suka janyo wa kansu wasu matsalolin.
Watan tara ne fa suka tafi Nijar kamar yadda aka bani bayani. To yanzu muna watan 12 har suna ta complain na cewa gashi can farko ma sun ce laifinsu ne, don shekara ta farko da suka yi an tura kuɗin su gaba ɗaya aka biya makaranta har da abinci. Sai yanzu su suka zo suna ta complain cewa su ba sa son abincin makaranta, suna son dai abin shigo aljihunsu. To da ba da haka ba, da makaranta za a ci gaba da ba su abinci, sannan kuma yanzu haka magana da ake suna cikin makaranta, magana accommodation ba haka yake ba. Sannan inda misali makaranta tana niyyar ta hana su su yi wani abin da ada makaranta za su waiwaye mu. Amma dai abin da ke cewa shi ne tabbas insha Allah da waya a kai Laraba ba biya.
Gwamnatin jihar Sokoton dai tana da ɗaruruwan ɗalibai da ta tura su karatu a kasashen waje, inda kuma take ɗaukar nauyin karatun nasu. Shirin da take aiwatarwa tun daga shekara ta 1999 da manufar cike rata da aka yi wa jihar ta ɓangaren ilimi a Najeriya. Murtala Faruk Sanyina, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Jami'a. Kada dai a sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma na Washington na cewa karfe 10:18. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi haushi ɗare ɗam.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yusuf Aliyu Harande ke farin cikin sake saduwa da ku da wannan la'asariyar ta Litinin. To masu sauraro, Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu. Kusan za a iya cewa shekarar 2015 ta ƙare. Bisa ga al'ada, a duk ƙarshen shekara, shirin namu yakan yi waiwaye adon tafiya, inda muke duba ire-iren tattaunawa da muka yi da baƙinmu a wannan shirin. Mafi akasarin baƙin da muka zanta da su baki ɗaya cikin wannan shekarar, ko dai masana a harkar ilimi ko kuma mahukunta. Idan har masu sauraro kuna iya tunawa, mun buɗe wannan shekarar ne da babban baƙon namu, kuma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Mun kuma samu damar tattauna abubuwa da dama da suka shafi harkar ilimi a ƙasar. Har ma yayi mu al'umman Najeriya alƙawalin cewar idan Allah ya sa sun zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa, zai yi wasu abubuwa ɓangaren ilimi da babu wata gwamnati da ta taba yin hakan tun bayan gwamnatin sa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto. Na fara da tambayar shugaban kasar waɗanne irin matakai zai dauka wajen dawo da martaba ilimi a kasar idan Allah ya sa an zabe shi shugaban kasa.
Ko kokarin mu shi ne ku jama'a kiran mu nake bisa dage.
Da Hausa sai ce zaman lafiya da jama'a. Babban matsalar Najeriya yanzu shi ne zaman lafiya. Da shi ilimi da kai da ba a gani a lafiya da Borno da Yobe da Adamawa. Ai ka ga da arfe mutane. Tunda yanta a ga sun kashe yara suna bacci, sun kashe mutane a kasuwa, sun kashe mutane a caci-caci, sun kashe mutane a tashar motoci. Da sha'anin ilimi a kawo zaman lafiya a kuma tabbatar da an gyara makarantu. An gyara makarantu, an sa kayan aiki, an kuma samu malamai yanzu kwararru a kowane matakai da firamare da sakandare har zuwa jami'a.
A matsayinka wanda ya san duk wa'innan matsalolin, wani hanyoyi za ka bi don inganta su in Allah ya sa ka zama shugaban Najeriya?
Hanyoyin da ta su dole zama da gwamnatin tarayya ta taru ta yi magana da gwamnoni. Wato, kowace jiha ta faɗi matakin da take, idan ta faɗi kuma ya zama da gwamnatin tarayya yake ita ya kamata a ce ta tabbatar da karatu ballantana na jami'o'i. Idan gwamnatoci da kuma ma masu zaman kansu cewa sun kai ga yin tasiri a ko'ina a duniya ba Najeriya kaɗai ba. Bai kamata ba a ce mai certificate ta university yana iya zuwa Turai ya samu aiki, yana zuwa America ya samu aiki, saboda kwarewar Najeriya a kan faɗin ilimi ta samu karɓuwa a duniya gaba ɗaya. To a gaskiya akwai aiki da yanzu kamar yadda kafin ta ɓangare sha'anin ilimi ya yi yawa, kuma aka dawo dole a ƙara kuɗaɗe. Kayan aiki a samu malamai a biya su sosai kwararru, kuma a ci gaba da koyar da malamai su zo ana kai malamai in suka yi kwararru.
Kasancewar hukumar UNESCO a shekarun da suka gabata ta ba da shawara kan cewar idan ana bukata inganta ilimi a Najeriya, akwai bukata a kashe kashi 26 na kasafin kuɗin ƙasar, wanda kuma gwamnati ba ta kashe wa'innan kuɗin a Najeriya. Idan Allah ya sa ka zamo shugaban ƙasa, za ka kashe wannan adadin kashi 26 ko ko za ka iya kashe fiye da haka?
Akwai da yake da layin maganganu da dama a baya wajen yake da gwamnati. Bayan na sa an mutu samun cewa a arewa da ana jigar Kaduna, abinda gwamnatin arewa take kashe 43% na tsarin kuɗi a kan ilimi ake kashe. A yammacin Najeriya wato West region, a Ono fiye da 55% a kan ilimi ake kashe. Saboda haka inda shugabanni wanda suka biyo baya da jihohi da aka yi tarkato da ita kanta tarayya ne, sun bi tarihin Najeriya, sun bi tarihin shugabanni na farko da ba a bar Indiya ba da ce haka ba. Saboda haka mutum magana 26 da ta ce ko United Nations ta ce UNESCO kowa ya ce idan Allah ya yarda za mu fara na farko da gawa da cikin hali muke ciki, sannan duk kuɗin da ya kamata a bada za a bada. Yake ba jarin da za ka ba mutum a duniya ya ga ilimi, in ka ba shi ilimi ba sai an ba shi aikin gwamnati ba, ba sai an ba shi aikin lokal gwamnati ba, shi kanshi zai iya kula da kansa, zai yi domin abu da zai. Saboda da haka a bar mutane cikin talauci, mugunta ce ake yi ba ba mutane karewa, ita kanta ƙasar mugunta ake mata.
To hakan na nuni da cewar cikin kasafin kuɗin shekarar 2016 za a ware ma ɓangaren ilimi kashi 26 kenan ko fiye? To menene sakonka ga al'ummar Najeriya ganin cewar za a shiga sabuwar shekara ta 2015 yanzu?
Sakona ga al'ummar mu ta Najeriya shi ne shekara mai zuwa shekara ce wadda ya kamata al'ummar mu su ɗauki zaɓuɓɓukan da za su yi ɗauke su da ƙarfi kwarai da gaske. Nuni ku shi ne su lura a shekarun da 2016 ɗin nan da aka bai da mulki hannun farar da. Su lura da irin arzikin da Allah ya baka sani da mutane masu basira. A baya zama da talauci yanzu da rashin tsaro da rashin ilimin da ka faɗi da rashin sha'anin lafiya da rashin ibin ruwan sha mai tasiri, sai mutum ya mamaki shin kuɗin nan da ƙasar nan take samu bi ake yi da shi? Ya kamata a nemi masu riƙon lana sun ke ƙasar nan, idan ba haka ba mu duka za mu rasa.
Shin za a iya cewa shekarar 2016 'yan Najeriya za su fara ganin wasu daga cikin alƙawullan da aka yi musu a lokacin yaƙin neman zaɓen 2015? Waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwa da muka tattauna da shugaban ƙasa a farkon wannan shekarar. Abin da ya rage yanzu shi ne 'yan Najeriya sai su mai da hankali cikin shekara mai zuwa. don ganin an cika waɗannan alƙawullin tun daga yanda aka gudanar da kasafin kuɗin ƙasar. Masu sauraro yau ma iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan ashirin. Idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za mu ci gaba da duba ire-iren gudunmawa da baƙinmu suka bada tun daga farkon wannan shekarar har zuwa yau. Yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.
A maza da mata don wazan miƙewa.
To, a gaida Harande, kafin mu ci gaba ga tsarabar Kirsimeti.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people, both near and far. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are, on the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere.
Dana Reverend Dr. Shaibu MBL, da abin da ke akwai shine bukatar kasancewar al'umma, kasancewar muna nan iri daban-daban, koda kuna kabila ɗaya ne, zaka ji wannan yana haula wuri kaza, wannan yana haula iri kaza, balle ma a ce akwai yarurruka iri daban-daban. Babban abin da ya zo da Ubangiji Allah ma kenan tun hasumiyar Babila, inda dama kabila ɗaya ce suka so su yi abin da ya shafi girman kai, Allah ya tarwase su, kowa ya kasance akwai kabilu daban-daban, cikin rigasani na Allah ya so su kasance dunkulalliya, abin karba, abin yabo a gare shi. Amma babban abin da ke akwai gare mu yau shine gabanin zuwan Kirismati, wadda in Allah ya kai mu 25 ga wannan wata, za mu yi biki ne na tunawa da abin da Ubangiji Allah ya shirya wa ‘yan Adam, kasancewar samun ceto, wato gafarar zunubai na ‘yan Adam ga baki ɗaya. Dole mu yi zaman girmama wa juna, muna mutunta wa juna. Allah ya taimake mu.
Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year, and let it be Christmas.
To madalla, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban hukumar kwallon kafa ta FIFA Sepp Blatter da wani kwamitin kwallon kafa ya haramta masa halartar wasanni har na tsawon shekaru 8, ya faɗa cewa nan ba da jimawa ba zai dawo. Mr. Blatter ya yi wannan furucin ne a yau Litinin, jim kaɗan bayan da kwamitin ya gabatar da wannan hukunci. Kwamitin ya ɗauki wannan mataki a kan Mr. Blatter da Mr. Platini ne, a saboda abin fallasar dala miliyan 2 da Mr. Blatter ya bai wa Platini a shekara ta 2011. Dauyoyin ƙasar Switzerland su ne suka fara binciken aikata laifi a kan wannan al'amari. Mr. Blatter ya tsaya kai da fata cewa shi bai taɓa amfani da kuɗi wajen ba da cin hanci ba. Yana bayanin cewa ya yi magana ne kurum da Mr. Platini a kan dala miliyan 2. Ya ce kwamitin ba shi da ‘yancin yanke hukunci ko ɗaukan wani mataki a kan shugaban ƙungiyar FIFA.
To, madalla, da takaitattun labaran muka kammala shirin na wannan jiko, sai kuma ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin da bayan mun fita daga ɗakin watsa shirye-shiryen, Jamila Fage da Halima Jumrau za su shigo da shirin Yau da Gobe, wanda ake yi musamman domin matasa. Malamai, bismillah.